Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio dake Kumasin kasar Ghana. Jama'a barkamu da saduwa a wannan lokaci, wanda ni Suleiman Mumuni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram Reshen Iswap da hannu a tashin hankalin da ake fama da shi a yanzu haka a jihar Zamfara. Yan bindiga a jihar Sokoto sun sako wani dan kasar Niger da suka sace bayan wani harin da aka kai a ƙarshen makon jiya a garin Ilela a Marawa. A ci gaba da tsare-tsaren zaben gama gari na shekarar 2020-2021 a jamhuriyar Niger, hukumar zaben kasar ta fitar da takardun sunayen mutanen da suka yi rijistar zabe. Za mu ji abin da jama'ar da magaram ke cewa akan wannan batu. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Kusan mambobi da shugabannin kungiyar masu tayar da kayar baya ta MS-13 24 ne aka kama, ake kuma tuhuma a zaman wani bangaren shirin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka na wargazar shugabancin kungiyar. Shugaba Donald Trump, wanda ya sha alwashi makwashi kungiyar ne, ya sanar da lamarin a ranar Laraba a fadar White House tare da Attorney General William Barr da wasu manyan jami'an tsaron kasar a gefensa. Mun kaddamar da wani samami na tarihi wanda ya kai ga kame da kuma tuhumar mambobin kungiyar MS-13 da shugabanninsu da yawa a fadar Amurka, in ji Trump. Trump ya ce cikin kamen da aka yi har da manyan mambobin kungiyar MS-13 a matakin kololi kuma a cikin 'yan kwanakin nan aka yi samamin a fadin kasar. A jiya Laraba, fadar White House ta nisanta kanta da sabuwar caccakar da aka yi wa Dr. Anthony Fauci, kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, kamar da yadda ya tunkari annobar coronavirus. Har ma wani ra'ayi da aka wallafa a jarida ya bayyana shigen wasu ra'ayoyin shugaba Donald Trump. A ra'ayin da aka wallafa a jaridar USA Today, mai bada shawara kan harkokin cinikayya a fadar White House, Peter Navarro, ya ce Fauci na da kyakkyawar ɗabi'a a idon jama'a, amma duk abubuwan da na tattauna da shi a kai ba daidai ba ne. Ko da yake bayan da aka wallafa labarin, Daraktar harkokin sadarwa a fadar White House, Alisa Farah, ta ce bayanin Navarro bai bi ka'idojin White House da suka dace ba, kuma wannan ra'ayi na Peter ne. 'Yan sanda a Rasha sun kama fiye da masu zanga-zanga 100 da ake adawa da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar da ta yiwu ya ba Vladimir Putin damar ci gaba kasancewa kan karagar mulki karin shekaru 16, a cewar wasu masu sa ido kan harkokin bin adama. Kimanin mutane 500 galibin su sanye da takunkumin rufin hanci da baki da aka rubuta kalmar AA wato no da turanci a kai, suka yi tattaki zuwa babban titin Moscow, babban birnin kasar, ranar Laraba. Wasu kuma sun yi ta daga tutoci da ke bukatar Putin ya yi murabus, bayan da wasu suka kira shugaban na Rasha barawo. Kungiyar sa ido kan harkokin siyasa mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta bayar da rahoton kama mutane fiye da 100, amma 'yan sanda da jami'an Rasha ba su ce komai ba tukun. Gwamnatin shugaba Trump ta shirya kawo ƙarshen wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2013 tsakanin Amurka da hukumomin binciken harkokin kudaden kasar China, a wani yunkuri na ƙara matsin lamba kan kamfanonin kasar China da ke Amurka don su bi ka'idojin binciken takardun kudaden na Amurka. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ambaci Kit Crouch, karamin sakataren haɓakan tattalin arziki, makamashi da muhalli a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, na cewa rashin bayanin gaskiya ya sa jami'ai suka yi shimfiɗar ficewa daga yarjejeniyar ta shekara 2013. Wannan lamari na zuwa ne bayan shekarun da aka kwashe ana sa-in-sa tsakanin masu binciken kudaden Amurka da kamfanonin China game da takardar kudaden da ake bukata daga kamfanonin dake hada-hadar hannayen jari a Amurka musamman a Nasdaq dake harka da kamfanonin fasahar zamani hare-hare ta sama da aka kai a lardin Al-Jawf dake arewacin Yemen sun yi sanadiyar kisan akalla fararen hula 7 ranar Laraba a cewar mazaunan yankin da wani jami'in kungiyar ƴan tawayen Houthi wanda ya ce adadin waɗanda suka mutu sun kai mutum 9 wani mai magana da yawun ma'aikatan lafiya ta Houthi ya ce hadakar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta ne suka kai hari a unguwar Al-Hazmi a cikin lardin Al-Jawf kwanaki kadan bayan wani hari ta sama da aka kai a ranar Lahadi a yankin arewa maso yammacin Hajja harin na ranar Lahadi da aka kai a Hajja yayi sanadiyar kisan yara 7 da mata 2 tare da raunata wasu yara 2 da mata a cewar ofishin kula da harkokin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya OCHA in tawayen Houthi sun daura laifin har-haren 2 akan hadakar dakarun da Saudiya ke jagoranta mai magana da yawun kungiyar hadakar dakarun kanal Turki Al-Malki ya fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters jiya Laraba cewa za a yi bincike kan har-haren ya kuma maimaita shigen kalaman da yayi akan harin ranar Lahadi
yau to bayan labaran duniya yanzu kuma sai taskar rahotanni A Najeriya yayin da ƴan bindiga ke ci gaba da hallaka bayan Allah a jihar Zamfara masana sha'anin tsaro sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram Lashin Iswap na da hannu a wannan aika-aika daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
A cikin wata sanarwa da hedkwatar sojojin Najeriya ta fitar ta ce jiragen yakin Najeriya dake kai farmaki karkashin rundunar Operation Hadarin Daji sun yi lugudan wuta akan wani sansanin ƴan bindiga dadi dake dajin Kuyambana da jihar Zamfara inda aka kashe da dama daga cikin ƴan bindiga dadin rundunar sojan Najeriya ta bakin mai magana da yawun hedkwatar tsaron kasar Major General John Enenche ta ce ta yi amfani da jiragen yakinta masu sakar ungulu da kuma manyan jiragen yakin dake kai farmaki inda aka rugurguza wannan sansanin ƴan bindiga dadi na Boko Haram bangaren Iswap waɗanda kuma suka kulla kawance da jagorar ƴan bindigar Zamfara wato Dogogide duba da yanzu ta tabbata cewar Boko Haram na adan su kan jihar Zamfara ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron kasar tambaye kenan da nayi wa masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya
to abinda wannan labari yake nuna wa na farko dai wannan shine zamu ce na farko da su sojojin Najeriya suke yadda cewa su ma sun amince akwai waɗannan Shin Boko Haram arewa maso yamman Najeriya. Kwanciki ɗan sanda Najeriya shi ma ya yi wannan hasashen. An daɗe cewa masana dama suna cewa a wannan yanayin su ɗan Boko Haram ko kuma wasu sababbin ƙungiyoyinsu akwai iswa akwai kuma Ansaru. Ana ganin suna shigowa kuma suna zuwa wannan arewa maso yamman su zama masu kafatantansu. Abin da wannan yake nuna mana kawai abin da ba za su yi sun ce to aikin ya ƙara wahala kenan. Don a gaskiya ƙwarewan ƴan Boko Haram da ƙwarewan su ɗan ta'adda wanda suke satin shanu ko su kasa mutane. Wannan kawai su zo na gari banza ne wanda yake ba su da wani horo. Amma ƴan Boko Haram in suka ce ka ga yanzu za su ƙara musu horo, za su ƙara musu kaman haɗa abubuwa masu fashewa wanda ake kira IED wanda yake su wannan masu satin shanu ba su da wannan dabaru. To yanzu kawai abin tada hankali shine za a ce idan aka samu wani alaka ko da ke kowai da abin da su wannan suna neman kafa abin jihaji ne wannan su kuma kudi suke nema to amma sun kula ina ganin kamar abin da yake gani yanzu cewa idan suka haɗa karfin su duk da akidan su ba ɗaya ba su waɗannan ƴan Boko Haram za su ƙara ma waɗannan masu sace shanun nan masu sace mutane za su ƙara musu wasu dabaru wanda yake sun fi su iyawa amfani da su internet ne amfani da su abubuwa masu fashewa ne da za su koya musu wannan abu so a gaskiya abin da muke gani din shine yanzu irin yakin da ake yi a northeast wanda za ka iya cewa da daban ne da yakin da ake yi a suka tana su Zamfara saboda me a can kamar yaki ne zamu ce soja ta soja amma abin da yake a arewa maso yamma din ba yanzu da yan Boko Haram suka zo ba yaki ne da kake yi da masu kare doka
amma a cewar Major Shaibu Galma mai ritaya ko kadan wannan bai bashi mamaki ba cewar ISWAP na da su kan jihar Zamfaran
ba abun mamaki bane wato abun da yake faruwa shine tun da wuri Alhaji Hassan wato ana cikin yakin Boko Haram ne magana ISWAP ya fito sai ba a cigaba da bambanta su ba ai ISWAP wato yana nufin wanda suke Sahelian region wato nan West Africa daga su Burkina Faso din nan su Mali su waye da su waye duk suna operate a wannan wurin saboda haka ba abun mamaki bane a ce idan mutanen ISWAP sun san lako irin su sun san lako sai su shigo irin wannan daji saboda haka nan ba wai dole ya zama yan Boko Haram bane wanda muka sani amma tunda yake mun riga mun musu hataka mun ce su ne Boko Haram ne suka zo ISWAP sun zo sun shiga cikin su sun hausa ne da su to ya iya zama a ce din haka ne amma wanda aka ce an gane na nan wurin kila wadansu ma sai wadansu sunan ina da yakinin ko sabo zuwa kasan Borno din na ba sai dai idan an samu wadansu evidence ko wadansu shi wadannan wani takardar shaida ko wani evidence dai da zai nuna sun taba operating a wannan theater din area Boko Haram nan na Borno
don tunkarar wannan babban kalubale a halin yanzu masalin tsaro Air Commodo Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce akwai bukatar sojojin Najeriya su canza salo
abun da zai zaci shi ne yanzu a kowa ya san irin abun samu a kyakkyawan fahimta tsakanin sojojin kasa da na sama da kuma sauran jami'an tsaro abun da zaci shi ne su inganta samun bayanai na sirri su san inda waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bangaɗa suke koyewa da sauransu kuma su zama to su ma mutanen da suka taso daga wannan wurare su haɗa kai da jami'an tsaro su wani bayani da suka sani sanar da su
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, za mu je Jamhuriyar Niger. Rahotanni daga birnin Kwanni na cewa 'yan bindiga sun sako wani ɗan Niger da suka sace a ƙarshen makon jiya lokacin da aka kai hari a garin Ilela a Marawa. Wannan shine mutum na biyu da aka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane a ƙasa da mako guda bayan biyan kuɗin fansa. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
Dan Niger na biyu da 'yan bindiga daɗi suka sace a ranar Alhamis da ta gabata a cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilola ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya samu kuɓuta bayan an biya kuɗaɗen fansa kamar yadda aka biya ga na farko da aka sako kwanaki uku da suka wuce sai dai 'yan uwansa ba su so su ambata ko nawa ne aka biya ba amma ɗaya daga cikin danginsa ya nuna farin cikin su game da samun kuɓutar sa da irin ƙoƙarin da 'yan uwansa na birnin wanda suka kawo musu
ni ne Sara'u Mamaki ne dan uwanmu an sako shi jininmu dan mu ne mun yi horin ciki sai dai ai ce an gode Allah al'amari wanga dan mutanen Kwanni gaba dai birni da kauye sun ji bakin cikin al'amarin ga dan sun goya muna baya bisa ga bakin cikin da Allah ya kaddarce mu da shi haka ake so in lamaruka sun kazo cikin al'umma sun kazo cikin garin ku wanda kuna jima mutunci yo sun tashi tsaye ko ina wannan maganganunkan shine ake yi kuma kowa ya nuna bakin cike shi bisa ga wanga lamarin
kamin a sako su tun da shi wancan na harko sai da aka bada naira miliyan 2 shi kankana bai kasance
to shi ka san zancen kuɗi su ba a ma wannan bayani na su tun da mutane da yawa ne an ka kama kuma kowane sai da ya zo ya intabi da su ya bada wani abu shi zancen kuɗi sai dai mu wuce shi tun da al'amari ne ba na mutum guda ba
ɗan Niger din guda biyu an yi awon gaba da su ne a cikin dara Alhamis da ta gabata a cikin garin Ilela local government a cikin dare zuwa kimanin karfe 11 da rabi na daren bayan maharan sun abkawa wani wurin sha na cikin garin Ilela dake kan iyaka da birnin Kwandi Sara'u Mamman Ceni ya yi ja hankali ga 'yan Niger dake bukatar zuwa kasashen waje a nan gaba musamman kasashe dake fama da ta'addanci ko satar mutane ko yakoka ko satar shanu to ya ce a rika yin taka tsantsan
mutane duka na kasashen Niger ma gaba ɗaya nika cewa su rika hankali su rika taka tsantsan don duniya ce ta riga yanzu ta lalace ta birkice abinda ba ka zato sai ka iske shi abinda ba ka tsammani sai shi faru
abin azayar tambayar anan shine irin yanda 'yan bindigar ke kira ta waya salula kuma a tsallaka iyaka a kai musu kudade ba tare dukkan waɗansu jami'an tsaro na wannan kasar makwabciyar jamhuriyar Niger sun yi kokarin shiga ko tuntubar ƴan uwan waɗanda aka kame aka tafi da su domin ganin sun kubutar da jama'ar da aka yi
garkuwa da su ba watakila lokaci ne anan gaba zai sa mu samu wannan amsar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Tuwari yanzu muna jamhuriyar Niger inda hukumar zaɓe ta Seni ta fitar da sunayen mutanen da suka yi rajistar zaɓe a ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake sa ran so mu gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Wakiliyar sashen Hausa Adama Garam Tamar Abari ta ziyarci wasu daga cikin wuraren da aka manna takardun sunayen mutanen da suka yi rajista ga rahoton da ta hada mana.
Tsawon sati biyu ne wa'adin da aka dauka don kowa ya san inda yake. Hukumar zaben ta nemi kowane mutum ya je ya duba sunan shi don idan akwai wata matsala a magance ta tantani kafin lokaci ya kure. Tuni kuma al'umma maza da mata suka maida hankali a kai.
Ana Mamman Bashir, na zo leka sunayenmu ne da aka yi na Arulama. Wannan zawwa ta tabi ce ma har yanzu ban samu ba na ga sunana. Sunayen gidanmu ne duka gaba ɗaya ban ga ba na kowa.
Sunana Rabi, saboda harkar wannan abin zaben. Na zo ni na ga sunana kamar ba daidai ba kamar abin kice yake. Shi yasa na ce to da zo da takardu in gani. Ni Rabi Abdu nake kuma yana ga an sa Abdu Rabi. Sunaye na ce kamar abin kice yake suka ce a daidai ne haka.
Sunana Rabi Jibrila. Na zo in ji ba sunana in ya hutu ko kuskure ko ba kuskure. Yanzu cikin kwana je na ga sunan matata ni na ne ban gani ba. Kuma tare muka zo ita ta yi ni ne.
Fahura kama yau kwana na biyu ina zo ban gani ba har yanzu na abuta suna kuma yanzu ina abunta
umma isu
na gana mijina na gana diyana
hukumar zaben ta wakilta wasu jami'ai dake kula da waɗanda suka fuskanci matsaloli sune ke taimaka musu da yadda ya dace Muhammad Alhaji Salifu na ɗaya daga cikin wakilan yayi ƙarin haske kamar haka
yanzu muna gyara kurakure ne wanda mutun ya samu ko sunan shi ko sunan baban shi shekaran aihuwar shi ko inda aka aihe shi duk abin da yayi hoto cikin katin mutum idan akwai matsala an rubuta shi ba daidai ba shine mukan iya gyara
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa na ci gaba da tantaunawa da Muhammad Mukhtar sarkin makafin sarkin Kabin Argungu wanda a makon jiya ya yi bayani a dangane da yadda yake gudanar da sana'arsa ta sakar kujeru daga dashe. Sarkin ya koka akan irin matsalolin da mafi yawancin masu sana'ar hannu ke fama da su a Najeriya. A ci gaba da tantaunawar su da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir bakon shirin wanda director ne a wata makarantar nakasassu ya nuna bukatar daukar matakan inganta wannan fanni a matsayin wani bangare na yunkurin kawo karshen sana'ar bara ko da yake ya koka akan yadda wasu ke karkata akalar tallafin da gwamnatoci ke warewa domin masu bukata ta musamman a wasu jihohin arewacin Najeriya
mu ga yanzu mu ake ce mana kasassu yanzu ga gwamnati ta bada kaya ta ce a raba in sun biyo hannun ciyamomi ba mu anna kasasu ba sai su ta tura kansuloli da sauransu sai su raba kayan nan su ne dan yanzu haka akan kawo kaya da sunan mu a da sunan mu sun ga ito amma ba araban mu samu ba a zaraban su mu samu sannan gwamnati ta ce tana son hana bara shi in mu ta hana mana bara baka ba mutum hora ba kana ce tun da kasari ne to sannan ne biyu ana son waɗannan da a tare da gwamnati a kyautata musu da an kyautata musu na baya gare su na ci ka ai mun ga an wawa ne kaza to mu ma bari mu zo mu bi wannan hanya ko ba a wannan to sannan yanzu mu gwamnati ta ce ta hana mana bara shin waɗanda almajerai da kayawan barawa na kun cewa suna da masallatai asibitoci nani a tara musu miliyoyi to shi mi a matsayin su ga gwamnati mu kenan mu ake ce a hana ma
to sai ki sai da can kila iyali mata da yara da kuma kila da dawai na ke gudana ta daukar jalurorin
suna da yaro 23 ashirin nawa uku wasu marayu ne da abokina ya rusu biyu hannuna da wani kuma yaro shi ma guda dan son makaranta da wuri na su a yaro 23 yanzu garan dawai niyan makaranta ina nan gari kuma Allah ya kaddari Allah ya ba mu principal na gamman arbit na argungu duk yaro na da an makaranta ya doke mun kudin biya mai na registration ko kudin ƙara makaranta na Erjaraba da aka sannan na samu principal da form set na Alhaji Isa Dr. Isa Sama'ila Argungu lokacin da ya zan yarinya ta ina son ta taje ga makaranta kuma health technology kuma Allah ya kaddare yasa hannu kuma an kai nasara da shi da principal din nan aina Aminu dakin gari wallahi sun kyautata don ku shekarun jiya ma na yi magana yarinya ta da gane da gashi gina ta ta hadi gashi an ce za a biyan kudi dubu kaza na abubuwa yace min to shi wallahi an riga ma an rufe amma an bari zai san yadda za a yi to na san ga hali ne ya dauki alƙawarin cewa yarinya ta har ta ƙara makaranta sai ta dogara ga kanta ta tsayi ga kawahunta sannan ita social security ita ma ta kan taimakawa dangane da biya ma ƴaƴan mu kuɗin makaranta kamar wajen su Nasiru Gwandu ma'aikata ce ta gwamnati ta ire-iren tamu ce da sunan mu ne an ka kafa ta tana nan binnin gabi
to sarki kasancewar ka kana riga da makami na sarauta sarkin makage na sarkin Karin Argungu dole akwai makanin da karkashin ka a cikin wannan masarauta
kware
ko ya zamantakewa take da su musamman da kake kana da abin kilo wasu ba su da
na zaman zamantakewa daga nan hakan ba ma riko na ne duk inda emirat din sarkin Kafi take karkashi na suke kuma zamantakewa lahi Allah sannan kuma yanzu haka suna jiran a bude makarantun nan gana suna nan yanzu sun kagara gabara yanzu haka ina da yaran nan can gidan sarauta na makafi wadanda ke zaman jira a bude aikin su shiga to ba bude ba social security bata bude ba local government bata bude ba jaha bata bude ba
wato aure su tabar da wannan cutar ta coronavirus
a ruhi wannan abin ya shekara ya hin shekara uku da ruhin wurin
to me yasa aka ruhe shi
to na muka sani tunda mu dai mun so a bude waɗannan abubuwa a ci gaba da koyarwa a koya ma jama'a musu iya
to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin sashen Hausa a jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara Muhammad Nasir da bakon shirin na kasa sarkin makafin sarkin Karin Argungu Muhammad Mukhtar da dukkan abokan aiki muke ce da ku a wani lafiya kuma da wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
jaridar Daily Gari da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma ɗayan na manyan kanun ta shine shugaba Kufu Addo ya jagoranci taro na cikin 80 na ministoci jaridar take shugaban kasa Nana Akufu Addo ne ya jagoranci taron ministoci akan video yau 14 ga watan Yuli shekara 2020 taron na yau wanda shine na cikin 80 gurinsa da an kai kamar yadda ministan labarai ya nuna dalilin barkewar cutar coronavirus ne da kuma ka'ida na tazara da aka gindaya wannan taro ya kasance wajibi ta ainihin video Akufu Addo dai ya jagoranci wannan taro a inda yake killace cikin gidan sarauta da ake cewa Jubilee House Hukumar zabe ta yi rajistan sama da mutum miliyan 4.4 a mako na biyu na rajistar masu zabe da ke gudana a nan kasar. Jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan rahoton. Jaridar ta ce hukumar zabe a halin yanzu ta rajista jimillar mutum miliyan 4,445,346 a zagaye na biyu, wato mako na biyu kenan na atisayin rajistar mutane na kasar da aka yi da dalilin babban zabe da da'ayi karshen shekarar nan. A cikin wannan adadi dai babban jiha Accra take akan gaba da kashi 20.9 na masu rajista, sai jiha Ashanti dake biye da kashi 14.4 na masu rajista. Jihar Gabashi tana biye da kashi 9.5 yayin da jiha Tsakiya ke da kashi 9.4. Jam'iyyar NDC ta tabbatar da tarihi na shugabanci. John Mahama ya faɗi haka. Wannan kuma labarin babbar jaridar kasar Ghana Daily Graphic ce ta ruwaito shi. Jaridar ta ce dan takarar shugaban kasa na National Democratic Congress NDC Mr. John Dramani Mahama ya faɗa cewa jam'iyyarsa ta tabbatar da tarihi na walintar aiki da kuma iya shugabanci a lokaci na wato kunci. Tsohon shugaban ya kai wa New Patriotic Party NPP wato naushi ne na gazawa cimma burka na iyan Ghana. Yana mai faɗan cewar jam'iyyar NPP ba ta da hujjan neman wato ƴan ƙasa su sake ba ta wani lokaci na shugabanci da yake wa taro na tawagar gangaminsa a nan Accra jawabi a ranar Asabar. Tsohon shugaban ya nuna damuwa cewa a lokaci da jama'a ke bukatar shugabanci sosai ga dukkan alamu an rasa wannan shugabanci a nan kasar. Redwanu Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kafin mu karkare shirin a saurare sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karshe dai kasar Malawi ta rantsar da sabon shugaban kasa bayan zaben da aka kwashe wata 13 ana shiryawa. A ranar 23 ga watan Yuni shugaban ƴan adawa Lazarus Chakwera ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a zagaye na biyu, inda ya kada abokin hamayyarsa kuma shugaba mai ci Peter Mutharika da yawan kuri'u sama da kashi 58. An gudanar da zaben shugaban kasa na farko ne a watan Mayun shekarar 2019. Zaben da shugaba Mutharika ya yi ikirarin lashewa da ƴan kankanuwar tazara, amma kuma Mr. Chakwera wanda ya zo a matsayin ɗan takara na biyu da ya fi samun kuri'u ya yi zargin an tafka maguɗi a zaben, ya kuma garzaya kotu domin abu mai kadi. Kotun kuma ta samu hujjojin da suka nuna cewa lallai an tafka maguɗi a zaben, lamarin da ya sa a watan Fabrairun wannan shekara ta bada umarnin a sake wani zaɓe a zagaye na biyu. Ita dai Malawi ta kasance ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka da ta soke zaben shugaban ƙasa kan zargin maguɗi bayan wanda aka yi a Kenya a shekarar 2017. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yaba da wannan tsari da aka bi na mutunta doka da kuma abin tafarkin demokradiyya a zaben shugaban ƙasar na Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president.
Al'ummar kasar Malawi sun zabi Lazarus Chakwera a matsayin sabon shugaban su. Wannan shine karo na biyu da wata kotu a nahiyar Afirka ta soke zaben shugaban kasa saboda zargin an tafka maguɗi, kuma shine karon farko da zaben zagaye na biyu ya ba bangaren ƴan adawa nasara. Lallai wannan wata dama ce ta kafa tarihi da al'ummar kasar suke amfani da ita. Shugaba Chakwera ya kutunta wannan zabe a matsayin nasara ga tsarin demokradiyya da adalci, kuma a lokacin bikin rantsar da shi ya alƙawarin fifita bin doka da oda sama da bukatunsa. Ya ce kamar yadda doka ta tanada, zan riƙa bayyana kadarori na a duk shekara. Zan riƙa gabatar da kaina a gaban majalisar dokoki don a tambaye ni yadda nake tafiyar da al'amuran ƙasa. Zan gabatar da dokar da za ta rage ƙarfin ikon shugaban ƙasa, wanda hakan zai ba hukumomi damar cin gashin kansu kamar majalisar dokoki da kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan babbar dama ce da ƙasar Malawi ta samu ta kyautata makomarta da sa ido akan harkokin gwamnati da kuma samun ƴanci. Wannan shine sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da aka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alheri.